Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kamo mu a Alpha Radio Kumasi. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 17 ga watan Nuwamba. Za a ji cewa kungiyoyin jama'a sun gargadi Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar da gwamnati cewa a tsame duk wata hanyar kwarar talaka a kasafin kudin shekara ta 2018. Za kuma a ji cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta tsawaita wa'adin sayan takardun neman tsayawa takara a matakai daban-daban. Kamar kowace ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafa da shirin Kallabi, Naziru Ahmad Hausawa kuma na tafa da shirin sharhin jaridun Amurka. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. An yi sulhu tsakanin shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin kasar mako guda bayan wani kairuwar rana da aka yi wanda ya kusa haifar da mummunan fada a Juba, babban birnin kasar. Sasantawa ta faru ne a jiya Alhamis a wajen wani taron addu'a da aka yi a fadar shugaban kasar da ke Juba. An ga hotuna a shafukan intanet da suka nuna Paul Malong ya rungumi shugaba Salva Kiir. Gabanin hakan a ranar Alhamis din, wakilin babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu David Shira ya yabi gwamnatin Salva Kiir da ta kawo ƙarshen wannan takaddama da aka kwashe mako guda ana yi da Malong. Shira ya faɗa mana ma labarai a ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke Juba cewa yana da matukar muhimmanci al'ummar Sudan ta Kudu ta sasanta kanta da kanta.
‘Yan ƙasar Zimbabwe na fatan ganin an sasanta rikicin siyasar ƙasar cikin gaggawa ba tare da wata tangarda ba, yayin da ɓangaren ‘yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula da na addinai suka yi kira ga daɗaɗɗen shugaban Robert Mugabe ya yi murabus bayan da sojoji suka karɓi ikon mulkin ƙasar. Sai dai rahotanni a jiya Alhamis sun ce Mugabe na nuna turjewa, yayin da shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kore duk wani burin ganin an ɗauki wani matakin ƙarshe. Yana mai faɗa Majalisar Dokokin ƙasar cewa ya yi wuri a ɗauki wata ƙoƙarin matsaya a yanzu. Shugaba Mugabe bai fito bainar jama'a ba tun bayan da sojoji suka yi mai ɗaurin talala a Harare da daren Talata. Masu shiga tsakanin da Afirka ta Kudu ta Tura sun je gidan Mugabe da kuma fadar shugaban ƙasar jiya Alhamis. Su dai sojojin ƙasar ta Zimbabwe sun zaƙe cewa ba su yi juyin mulki ba, lamarin da ƙungiyar tsoffin waɗanda suka yi wa ƙasar fafutuka ta kwatanta a matsayin yin gyara ba tare da zubda jini ba.
A jiya Alhamis, Rasha ta hau kujerar naƙi yayin kaɗa ƙuri'a kan wani ƙuduri da Amurka ta gabatar a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya nemi a tsawaita binciken ƙasa da ƙasa da ake a kan zargin da ake wa Siriya na yin amfani da makamai masu guba. Sawayi bayan haka kuma kwamitin ya yi watsi da wani ƙuduri na daban da Rasha ta gabatar bayan da ya gaza samun ƙuri'u tara, adadi mafi ƙanƙanta da ake buƙata kafin a amince da wani ƙuduri. Daga cikin bukatun da rashin ta gabatar a kudurin har da neman a yi sauyi ga waɗanda aka ɗaura wa alhakin aikin wanda Amurka ke adawa da hakan. Wannan shine karo na goma da rashin take hawa kujerar naƙi kan kudurin na Siriya. Hakan kuma na nufin tunda kudurin bai samu karɓuwa ba, aikin da aka ɗaura wa masu binciken zargin da ake wa Siriya na amfani da makamai masu linzami wato masu guba ya kawo ƙarshe kenan a tsakar daren jiya Alhamis. A jiya Alhamis ɗin, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce kin amincewa da kudurin babban koma baya ne.
Rasha ta yi gargadi ga gwamnatin Amurka cewa za ta sa wasu kafofin yaɗa labaran Amurka tara a rukunin wato bakin ƙasashen waje waɗanda ba za su samu kariyar da ofishin diplomasiya ke samu ba a ƙarƙashin wata sabuwar doka da Rashar za ta ƙirƙiro. Wannan dai martani ne ga wata buƙatar da Amurka ta gabatar kwanan nan, inda ta ce za ta saka gidan talabijin na RT da Rasha ke tallafawa a irin wannan rukunin. Ma'aikatar shari'ar Rasha a jiya Alhamis ta ce za ta sanar da muryar Amurka ko VOA da Radio Free Europe da Radio Liberty da wasu rassan kafafen yaɗa labarai bakwai da ke aiki a Rasha cewa wannan doka za ta shafe su. Ma'aikatar ta wallafa sunayen kafofin yaɗa labaran a shafin ta na yanar gizo, haɗe da wata sanarwar da ke cewa mai yiwuwa wannan sauyin ya zama doka nan gaba kaɗan.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai yiwuwa wasu 'yan jarida uku da direban su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru uku, bayan da aka zarge su da keta dokar shige da ficen kayayyaki a Myanmar saboda sun shiga ƙasar da ɗan ƙaramin jirgi mara matuƙi ko kuma drone da nufin yin aiki da shi wajen tsara wani shiri na musamman da gidan talabijin ɗin ƙasar Turkiya na TRT ya aika su yi. An kama Mok Chiu Lin ɗan ƙasar Malaysia da Lau Hon Meng ɗan ƙasar Singapore da kuma wani ɗan jaridar ƙasar ta Myanmar Ko On Nying So da direban su Hu Latin a Naypyidaw, babban birnin ƙasar, a ranar 26 ga watan Oktoba, bayan da suka kammala wata hira da wani ɗan majalisar dokoki, inda daga baya suka yi amfani da jirgin mara matuƙi domin su ɗauki bidiyon ginin majalisar ta sama.
Labaran duniya kenan aka saurara. To, kamar yadda aka ji, a jamhuriyar Nijar kungiyoyin al'umma sun ce dole ne wannan karan a tsame duk wata hanyar salwantar da kudaden ƙasa a kasafin kuɗin ƙasa. Sulemu Muna Barma gare ka.
Nous avons de vive voix et de façon claire signifier aux députés nationaux.
Sakatare janar na kungiyar Alternative Esposito Musa Cangari kenan yana mai yiwa 'yan jarida bayanin yadda tantaunawar haɗin gwiwar kungiyoyin fafutuka ta kasance a ganawarsu da 'yan majalisar dokokin ƙasa game da cece kucin da ke tattare da tsarin kasafin 2018, abin da ya sa jami'an ganar da 'yan majalisa kurakuran da suka gano, inji Nuhu Muhammadu Arsuka na MPCR.
Mun ce musu in suka dauki matakai suka bi sahu na bin jama'a, to wallahi muna ta a musu duk abinda mun kai shawara za mu kawo musu. Amma in ba su yi abinda jama'a take so ba, suka ce bi dole mu bi su, to wallahi sai inda da gai musu, tunda ba bari ba zami kuma kokowa zami kuma za mu cire jama'a na birni da na ƙauye, domin ala dole mu sa su bi abinda jama'a take so, ba abinda ga suka so bane jama'a za ta bi.
Bayanai daga kididdigar da kungiyoyin suka ce sun gudanar na nunin tsarin kasafin na sabuwar shekara na dauke da wasu matakan da ke janyo wa ƙasa asarar miliyan 55,000 na sefa daga kudaden harajin da gwamnati ke shirin yafe wa wasu manyan kamfanoni masu zaman kansu, yayin da a ɗaya bangare ɗawainiyar manyan jami'an gwamnati ke ƙara yawaita. Malam Ali Idrisa shine shugaban kungiyar Rotab.
Bai kamata ba Niger muna cikin wannan matsala, ana bannanta kudin kasa a sa conseiller de chargé de mission conseiller na minista, muna da ministoci har 43, ya kamata a rage su don a sa kudin wanda ya kamata.
Bayan canza yawo na tsawon wuni guda, kwamitocin 'yan majalisar a ƙarshen wannan ganawa sun nuna alamar gamsuwa da bayanan kungiyoyin fafutuka.
Su da kansu suka ce wallahi duk abinda muka hudi sun yarda, kuma duk abinda muka hudi nan babu abinda ba gaskiya ba, duk abinda muka hudi nan wallahi sun yi imani, wallahi gaskiya ce. Su da kansu suka ce mana ministoci, akwai ministoci da dama da suka zo suna masa kuka cikin assembly na cewa su da kansu ba a yi masa shawara ba, su da kansu ta aina kai ga birjin ku, ba a ba su izinin su yi wa da doka ta tsaida ba, kenan su ma suna neman ma assembly ita ma ta gyara musu.
Kimanin biliyan 1,900 na sefa ne gwamnatin ta Niger ke sa ran kashewa a baɗi, daga cikinsu an keɓe kashi 11.99 domin sha'anin ilimi, yayin da fannin kiwon lafiya ke da kashi 5.12, sai noma da kiwo da aka ware wa kashi 6 daga cikin 100. A ƙarshen watan nan ne majalisar za ta dubi wannan daftari don amincewa ko kuma watsi da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Suleiman, kafin mu ci gaba ga wannan.
Baba kan kada mai kwali jan mutumin shata wadi Allah rada Alhaji Wadi Jallo Wadi dan Tijani
gayi shata idan mun kada Najeriya kuma za a ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta tsawaita wa'adin sayan takardun tsayawa takara a matakai daban-daban. Nasir Adamu Ilkaya gare ka.
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta tsawaita wa'adin sayan takardun neman takarar mukamin shugabancin jam'iyyar daga ranar 19 zuwa 30 ga watan nan. Wannan dai inji jami'in labarun jam'iyyar Dayo Adeye don bawa dukkan masu sha'awar mukami dama su tige takardun don zaben a babban taron da za a gudanar ranar 9 ga watan gobe in Allah ya kai mu don samun magadan kwamitin Ahmed Makarfi. Na gamu da Alhaji Aliyu Musa Manji daga jihar Taraba wanda ya zo sai takardun neman takarar mataimakin shugaban jam'iyyar na arewacin Najeriya.
Saboda yanzu irin mulkin kama daura da mutane mu muka saba da yanzu ba shi za a yi ba, kuma wannan matsayin ai mana zone ne mu ɗan North East. North East muna da jaha 6, ba ce Borno ba, ba ce Gombe ba, ba ce Bauchi ba. Duk mutum daga North East in dan jam'iyya ne yana da dama ya tsaya wannan takara.
To me kike jin zai sa kai nasara kan sauran waɗanda za su kalubalance ka a takarar?
Takarar nan da na tsaya in ka gabanci wannan takarar ba, to Allah ne kurum bai bani ba, saboda ina da jama'a. Kuma Allah ya da wannan mulkin kasar ma 2019 kai kakka cire hofi in Allah ya da zamu dawo.
Helkwatar PDP dai da ada ta zama kamar ba kowa sai koran rashin goge gilasai, yanzu tana samun masu fatar za ta farfado bayan kayan 2015. Mai taimakawa mataimakin shugaban majalisar dattawa Inuwa Garba na da kwarin gwiwa.
Da nake ma magana nan babu jam'iyya da take kafe take da shiri kan tafiyar da mulki da shugabanci irin na demokradiya. Ina da kyakkyawan tsammani da zato wannan jam'iyyar ta PDP.
Yanzu jam'iyyar nan ke kana ganin tunda ta samu koma bayan faduwa zabe na 2015 har lokaci yayi da za a ce za ta yi farfadowa ta yi wani tasiri nan gaba.
Dukkan abin da Allah ya halitta daga kan Annabi Adamu alaihi salam har zuwa ƙarshen duniya, babu abin da yake kahuwa ya zauna da jinnansa sai ya wuce cikin abubuwa guda biyu. Allah zai kafa shi kan irin ka'idodi irin nasa. Na biyu, Allah zai jarrabi abun da na dadi da na wahala. PDP mun ci moriyar jarabawa irin na dadi, ya gwada mu da irin na wahala shine irin na faduwa zabe.
APC mai mulki a nata bangaren ta bakin sakataranta na kasa mai malabu ni na karfafa cewa zamanin kamfe da kuɗi ya kare.
Tun cin zaben shugaban Muhammadu Buhari a 2015 maganan tasirin siyasan kuɗi kuma ya ƙare. Babu maganan siyasan kuɗi a Najeriya. Domin idan maganan kuɗi ake yi fa a 2015 din ma da ba mu ci ba. Saboda yawanci kuɗaɗen nan da aka sace har na makaman zaben aka sasu. Ai an ga yadda kuɗi bata yi tasiri ba kuma insha Allah ƙarshen ta kenan.
Zaben gwamna a nan bara ranar Asabar din nan inda APC da PDP duk ƴan adawa ne a jihar ta Abga zai ƙara fayyace yadda zaben 2019 zai fuskanta. Nasura da Malika Yamadar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Elhikaya, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Kamar yadda na yi muku alƙawari a cikin shirin da ya gabata, yau za ku ji ƙarashin hirata da Laila Mai Ali, matashiyar da ta rungumi sana'a domin dogaro ga kai. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To malama Laila, kin san al'adar malam Bahaushe koko in ce dan Afirka, idan mace dai ta kai wani lokaci ba ta yi aure ba ya zama abin magana, sai ai ta surutu, ai ta surutu. Shin me za ki ce game da irin wannan hala?
Mazamin na arewacin Najeriya da kuma mata ɗan uwanmu da biki sun ci Allah ba su miji sun aure suna zaune. Su zai ni jefa mana maganganu su ce duka duk wata mace da take da ɗan wani abin hannunta a arewacin Najeriya kawai sunan mu karuwai ne ko cin karuwanci ko baki karuwanci ba sai an laƙa miki a ce kai ɗan iska ne. Bayan cin ba su san irin wahalar da muke sha mu kai nazar da muke ba. Eh akwai mata irinmu da yawa da suna nan ba ɗan abin da suke so iskanci ba wanda ya ce babu su. Ban gane me yasa muke son zama kawai mai ta zage junanmu ba. Duk wani mutum da ka ga yana ci gaba ba ma mata kaɗai ba har da shuwagabanni ne. Yanda kawai za ki ga matasanmu sun zauna su zage mata su zagi shuwagabanni su zagi wannan rashin aiki ne. Ko a musulunci haramun ne ka zauna ka zargi mutum akan abin da ba ka sani ba ka ce haka ne.
To wani irin ƙalubale za ki ce kin fuskanta a rayuwa kuma ta ya aka yi kika jure har kika kawo inda kike yanzu?
Da na fara aiki saboda mutane da su yanda na faɗa miki da farko ba su yarda wai mace daga arewacin Najeriya za ta zo ta yi wani abu da ya wuce wai kawai ni kawai da ni nan mace ne ni na da kyau ina son wani aure yarda da ni ba.
To yanzu kuma bari mu koma batun kamfaninki. Kayan da kike sarrafawa kina saidawa suna da rahusa? Ma'ana na masu ƙaramin ƙarfi ne?
Akwai mana sosai ma ni tun da na fara working for the middle class. Ko middle class ko ma waye da yanar da zai yi afford din da zuriyar ki ba masu da kuɗi da yawa ta tafi jiran masu da highest ne tsarin ciki 150 in cikin sa'in na ƙasashen waje ne daga miliyan biyu yake farawa kuma namu ba wajen yake ba zai ce miki namu ya fi quality muna amfani da abubuwa da yake tafiya daidai da weather mu na Najeriya ta farkon mu da su fabi sunmu amma wanda kika kawo daga ƙasashen waje in ya ɓalle ka ma ya fi shi ta ke shabuwa.
Wasu na gani kamar ba kya ba ƴan arewa aiki a kamfaninki. Shin ina gaskiya wannan bayana? Kuma an haka ne, menene dalili?
Gaskiya zancen haka yake. Na ɗauki ƴan arewa da yawa aiki da na fara aiki na kamfani na ɗauki ƴan arewa da yawa. Amma ban samu satisfaction da nake so ba. Aiki ne ke ina biyan kuɗaɗe domin na yi sustaining business ne. To ba zan ce wai domin ƴar arewa ba ce dole in jebo ƴan arewa su min aiki. Sai kawai na jefar da su na waƙa na fara ɗaukan ƴan kudin nan ya bari da tani za su maka abin da kake so.
Suna da ƙwazo kenan.
Za su yi ɗan arewa kullum zai zo maka da matsala idan ɗan shi ba lafiya maman shi ba lafiya zai tafi zai je wata ɗaya bai dawo ba to shin da ai ba zai yi ba. Duk wani sana'a da kake yi kana yin shi ne don ka samu wani abu ba don ka tara mutanen da za su zo su draining nasu dukanku kai da su gaba ɗaya su shiga matsala. Yanzu a kamfani na ƴan arewa ina gaba da su gida uku ba. Kuma ba da komai ba ne saboda na yi fayin ɗan arewa ta gida 20 da wani abu gaba ɗaya sun filin mu.
To wace shawara za ki ba matasan Najeriya game da mahimmancin zaman lafiya a ƙasanmu?
Gaskiya ne zaman lafiya a yi wanda bai san rashin zaman lafiya ba shi ne yake neman rashin zaman lafiya. Mu da muka fito daga su ne digiri yobi mun san ne ne rashin zaman lafiya. Matasanmu especially na arewacin Najeriya ya kamata su san mun har yanzu arewa muna baya sosai a fannoni na abubuwa da yawa. To by the time muka rinka sada rigingimu muna kashe junanmu muna kashe garurukanmu, muna saka kanmu mu koma bayan, saboda yanzu duk garin da Boko Haram suka yi attacking shekarun baya da suka wuce, sai sake ɗaukar mu don shekara 10 shekara 15 kamar mu sake rebuilding rayuwarmu ba, domin amfani shi, bai da amfani. Mu daina biye ma manyan nan, to mutum ɗaya zai fito ya zuga su je, shi zai tashi ya fly in sense ya bar ƙasar mai tafi da shi da family shi ba su nan, kun za a kashi, ku ne kuke zama da nuna.
To yanzu a matsayinki na wadda ta ƙware wajen gyara da kwalliyar gida, wace shawara zaki ba mata akan kwalliya da ƙawata gida, yadda idan wani ya shiga gidansu zai ce kai wannan ya burge ni, komai yayi kyau, me zaki dan gutsara musu?
Ai ina da kala ne, mutane kaloli ne da suke mutum ba kaloli, ya kamata ka fara paying attention to the things shi da gidanki, ki tunani wani kala da wani kala ya kamata in fada, kuma kar ka saka kaloli da yawa. Idan ki komai kyan kujera komai tsadan shi, idan kika zo kika saka shi a gidan da kancin shi jami, shi kuma kujeran wani kala ne daban, sai ki zaga baki ɗaya ba zai shiga ba. To mata ki zaɓi kaloli masu kyau, ma tanki, ma labule, da kuma kujerun gida, ya zama yana matching da juna.
Komai ya tafi daidai. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar, a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin baƙuwar tamu Laila Mai Ali da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Gaida Maryam, yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. Cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken likitoci a Colorado sun tabbatar da bayanin mutuwar wani jariri na farko sakamakon shan tabar wiwi da ya wuce hankali. Labarin ya ci gaba da cewa likitocin guda biyu da ke aikin takaita shan guba sun ba da bayanin mutuwa ta farko da aka sani sakamakon shan wiwi da ya wuce hankali, wanda hakan ya tada muhawara tsakanin likitoci kan mutuwar jaririn dan watanni 11 da haihuwa a Colorado shekaru biyu da suka gabata. An rubuta labarin ne a rahoton da aka buga a wata mujallar harkokin kiwon lafiya da cututtukan gaggawa, wanda wasu likitoci biyu suka taimaka wajen rubutawa, waɗanda suke aiki a Rocky Mountain Poison and Drug Center, wacce ke da mazauni a Denver Hill. Likitocin biyu da suka taimaka wajen rubuta rahoton, Dr. Thomas Knapp da kuma Christopher Hoyt, suna aiki ne a inda ake kula da lafiyar yara, wanda yake wani bangare ne na aikin su a yankin. Sun ce naman zuciyar yaron ne ya lalace, wanda shi aka rubuta a dalilin mutuwar yaron, kuma an kawo shi ne sakamakon shakar wiwin da ya yi. Sai jaridar Washington Post, wacce ta rawaito labari mai taken "Yan majalisar wakilai ta Amurka sun zartar da ƙudurin dokar haraji," wacce ta ƙara matsa lamba a kan ƙoƙarin da 'yan majalisar dattijai na Amurka suke yi. Majalisar ta zartar da ƙudurin sauyin harajin 'yan Republican a jiya Alhamis, wata nasara ga shugaban ƙasa Trump da kuma kakakin majalisa, wato Paul D. Ryan na jam'iyyar Republican mai wakiltar Wisconsin, amma tsaikon da za a samu zai kasance ne a majalisar dattijai, wacce take ƙoƙarin gyara nata dokokin harajin sakamakon sukar da ya samu daga wasu manyan 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican ɗin. An zartar da ƙudurin da ƙuri'u 227, yayin da ƙuri'u 205 suka ƙi amincewa da shi. 'Yan jam'iyyar Republican 13 ne suka ƙi amincewa da ƙudurin. Babu ɗan jam'iyyar Democrat guda ɗaya da ya amince da ƙudurin. Sai jaridar Washington Times, wacce ta rawaito labari mai taken "Yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da shirin tsige shugaba Trump." Labarin ya ci gaba da cewa 'yan jam'iyyar ta Democrat masu yawa sun gabatar da takardu na musamman guda biyar a ranar Laraba domin tsige shugaba Trump, inda suke zargin sa akan komai kama daga kan kada dokar tsarin mulkin ƙasa ta hanyar maganganu masu kaushi a shafin Twitter ga 'yan jarida. Dan majalisa Steve Cohen mai wakiltar Tennessee na jam'iyyar Democrats shine ya jagoranci gabatar da takardun na musamman, inda ya ce shugaba Trump ya keta doka akan yadda ya tafi da al'amarin tsohon daraktar hukumar binciken manyan laifuka, wacce aka fi sani da FBI, wato James B. Comey. Haka kuma kasuwancin sa na karbar kudade ba bisa ka'ida ba ƙarƙashin wasu bangarori guda biyu a kundin tsarin mulkin Amurka. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na Murya Amurka, daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
Zuwa ga sheka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA, mai magana Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Ina kira ga shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari. A matsayin Najeriya ta uwa a Afirka, ya kamata shugaba Buhari ka sa baki a game da cikakka da aka samu tsakanin sojan Zimbabwe waɗanda suka kifar da gwamnatin Robert Mugabe. Kan kawo ƙarshen wannan cikakka ɗin domin gano bakin zaren da za a maida mulki a hannun farar hula ta hanyar da ta dace. Hakan shi zai ƙarawa Najeriya kima a Afirka.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana ni ne Ido Abdulmalik, Unguru, jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau ina so mai tunani da gwamnatin tarayyar Najeriya akan ma'aikatan tsohon man fetur da aka sace a yankin Maiduguri. Har yanzu gwamnatin Najeriya ta yi shiru ba tare da yi wa al'ummar Najeriya bayani akan waɗannan mutane ba. To saboda haka muna tunatar da gwamnatin Najeriya akan ya kamata a yi duk wata yiwuwa wajen kubuta da waɗannan mutanen Najeriya wanda 'ya'yan Boko Haram suka kama. Na gode muna Amerika.
Mai ra'ayi na ɗaya, Lawala Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya. Da Allah biyo ya Hausa, ku isar min da sako na ga lahirin duniya gaba ɗaya dangane da biyan mulkin da sojoji na tafka ƙasar Zimbabwe. Babu shakka wanda biyu ya ɗaure kura shi zai buɗe dangwalin kwance ta ba'awa ba zai barka da arziki sai daji ya gama ci da wuta. Birin duk da ya shiga gona ayaba, to ba a zama mamlakatowa sai ya haito igiya ta ba ta yi jan tanka ba. Da fatar sojoji da masu mulkin kama karya a ƙasashen Afirka, ƙalubalen ku kawancin fulla ya kai ku dari.
Yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice.
An yi sulhu tsakanin shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin ƙasar mako guda bayan wani kayarwa rana da aka yi wanda ya kusa haifar da mummunan fada a Juba, babban birnin ƙasar. Sasantawa ta faru ne a jiya Alhamis a wajen wani taron addu'a da aka yi a fadar shugaban ƙasar da ke Juba. An ga hotuna a shafukan intanet da suka nuna Paul Malong ya rungumi shugaba Salva Kiir. 'Yan ƙasar Zimbabwe na fatan ganin an sasanta rikicin siyasar ƙasar cikin gaggawa ba tare da wata tangarɗa ba, yayin da ɓangaren 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula da na addinai suka yi kira ga daɗaɗɗen shugaban ƙasar Robert Mugabe ya yi murabus bayan da sojoji suka karɓe ikon mulkin ƙasar. Sai dai rahotanni a jiya Alhamis sun ce Mugabe na nuna turjiya, yayin da shugaba Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kore duk wani burin ganin an ɗauki wani mataki na ƙarshe. Yana mai faɗa wa majalisar dokokin ƙasar cewa ya yi wuri a ɗauki wata ƙwaƙƙwaran matsaya a yanzu. A jiya Alhamis, Rasha ta hau kujerar naƙi yayin kaɗa ƙuri'a kan wani ƙuduri da Amurka ta gabatar a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya nemi a tsawaita binciken ƙasa da ake akan zargin da ake wa Siriya na yin amfani da makamai masu guba.
To jama'a, nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Mahmud Lalo wanda ya tani musamman, da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan na wannan lokacin, ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai fa anjama.